بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan lokaci a cikin wannan dare mai albarka insha Allah mun saurari muhadara mai dimbin fawaid daga shehin malaminmu Sheikh Bashir Lawal Muhammad Zaria Allah ubangiji ya saka masa alkhairi kamar yadda mai gabatarwa ya ambata shehin malam Bashir ba koyi bane a wannan yanki namu da ma wasu yankuna na wannan ƙasa a wajen ƙoƙarinsa da gogewarsa wajen ada'i na ire-iren waɗannan tattaunawa kuna masa addu'a Allah ya saka mishi alkhairi na so a ce da an bi shawara ta da ba sai an yi wani ta'aliki ba muhadaran kamar ba ta buƙatar sai an mata wani ta'aliki na musamman amma tunda haka aka tsara to babu laifi a ɗan liƙa ɗin tunda ma da yake tattaunawa ina ta kwafe fa'idoji ina ta nazari daga baya ma na gaji kawai na bari na ga kuma sai na yi wata sabuwar handa wata inda na biye mishi zan tsallake wasu abubuwa da na rubuta ina ganin da ya fi my personal consumption in yi magana a kan abin da nake ganin babu laifi ana iya ƙara tattauna shi musamman abin da malam ya yi magana a kan idaratul waqt management na time shi lokaci iri uku ne wanda ya wuce wanda ake ciki da wanda za a zo kuma haka yake cikin daura mustamirra baya tsayawa babu kuma wato wani zango ko inda ake transit haka yake istimrari har ya ƙare dukkaninmu Allah madaukakin sarki ya ara mana wasu adadin numfashi ne ƙididdigagu wanda daga sanda aka hura mana rai suke countdown har zuwa sanda za mu rasu sannan kuma a zo a yi mana hisabi a kansu babu shakka yana da matuƙar muhimmanci mu kula da lokutanmu wanda duk ya kula da lokacinsa ya yi abin da ya kamata a lokacin to wannan shi ne yake samun ɗaukakar duniya kuma idan ya yi abin da Allah ya ɗaura masa kuma shi ke samun tsira a lahira za mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yawaita rantsuwa da lokaci da nau'o'insa wadduha wallayli idha saja walfajr walayalin ashir والعصر والليل إذا والليل إذا أسعس هكا والليل إذا يدشى دائرة إرز دوانا دنونا مهمان سنوانا لسافي نلوكت جئرين يدى مزال الله صلى الله عليه وسلم يكي من تنكيا أكن سيوا نئم ومي قدى بيوغال بمتاني وسنع سامن كنس أتكم فرقجاج يما دوانا نئم ومي نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لا فيا تكما لوكتي واتو أبوا نيماسو ما تكرت عدا أما غالب متانيسك وفنتا دقا قادر وأنن تسكوكي حسيسن كوبة جيموس داكا النبي صلى الله عليه وسلم يكي من أمرين تشوا ميوكو كري مچموريا أبوا بير كابو أبوا بدانيا cin muriyar ƙuruciya kafin tsufa cin muriyar wato lafiya kafin cinta cin muriyar wadata kafin rashinta cin muriyar samun dama kafin kubucewarta ƙarshe kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mai gaba ɗaya ya ce wa hayataka qabla mautik da kuma gabaki ɗaya rayuwar nan kafin mutuwa to shine abinda malai mana ishara cewa mutanen da suke kwanciya a kaburbarsu sukan yi fatar ina ma su samu komun karantar dama da za su samu kamar yadda wannan sayyidina Ali ya tsaya a gaban kaburbura yake irin wannan wa'azi ga mutane cewa me kuke tsammanin na cikin kaburin nan da za su samu dama a ba su dama me za su roƙa za su roƙi ina ma a ba su fursa ko da ta minti biyar ko goma su cika ta da ayyukan alkhairi a cikin hadisin al-imamu al-hakim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mutumin da ya zauna a wani wuri ya tashi bai ambaci Allah ba faci ranar alkiyama sai ya nadama zaman shi a wannan wajen saboda haka jama'a al'amarin lokaci din nan al'amari ne mai tsananin tada hankali. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, kamar da malai ambata mana wani zance cikin zantukan sa daga cikin al-fawaid, a cikin kafin shi mabambanta ya ta yin magana akan lokaci. Akwai wata magana da ya ambata a cikin al-jawabul kafi, tana da ban tsoro kwarai, inda yake cewa waqtul insani huwa umruhu fil haqiqa, lokaci da ka gani fa shine shekarunka. Idan shekara ka 60 zakai a duniya, to kai converting din su ga lokacin su, ka kaddara zakai shekara 60 to kai converting sai kai minus na shekarun da kai, zaka ga lokaci ne yake tafiya baya tsayawa baya dawowa. Yace wa huwa maddatu hayati, lokacin nan kuma shine wato jarin rayuwarka al-abadiyya wanda zaka mura bayan al-kiyama, in kai abin da ya kamata anan shi zaka mura. Fin na'imi al-muqim, shi zai baka ni'ima madawwamiya. Yace wa maddatu ma'ishatin hiddank fil azabil alim, kuma shine jarinka na mummunar rayuwa a azaba matabbaciya in baka yi abin da ya kamata ba. Allah kadari. Sai yace wa huwa yamurru kas-saha, lokaci yana wucewa ne kamar girgije, yanzu zaka gan shi yanzu za a neme shi a rasa. Faman kana waqtuhu lillahi wa billahi fa huwa hayatuhu wa umruhu, wanda ya maida lokacin shi na Allah yana aikin Allah, to rayuwar shi ta zama yana bin Allah kenan, ya ci rayuwar shi yayi rayuwar shi don Allah. Wa ghairu zalika laysa mahsuban min hayati, yace abinda bakai aiki da shi dan biyayya Allah ba bai cikin lissafin abinda ka mura na rayuwarka. Saboda mutum na iya shekara 60 sai zama asalin abin da ya mura a rayuwarsa da wuce shekara 5 ba, sauran duka asara ne. Kamar da wanda ya mallaki miliyan 100, miliyan 1000, miliyan kaza, amma bai yi wani aikin arziki da su ba, to kamar talaka yake, kamar matsiyaci yake, bai da komai. To haka mutum na iya shekara 60 70 amma aka duba asalin abin da yake shine moriyarsa, sai ga wasu ƴan shekaru ne ko ƴan kwanaki kididdigu, saboda ya karar da shi aikin banza. Mu a al'adarmu ta Bahaushe har ma akwai zaman bai a ce mutum ya ce yana karar da lokaci, ko mutum ya samu labarai cewa wallahi lokaci ne nake so ya dan wuce, wai yana jiran lokaci ya wuce, wannan lokacin kawai ya yi sadaka da shi gaban za. Ibn Qayyim ya ci gaba da cewa fa idza qata waqtahu, idan mutum ya cinye lokacinsa fil ghafla, a wofantar da rayuwa, wasahu da rabkannuwa, wal amanil batila da burace burace marasa amfani, sai ya ce wa kana khairan lahu ma qata'a bihi, ya zama abinda zai fiye masa alkhairi na abinda ya yanke wannan, annawmu wal bitala, a ce mafi abin alkhairi a cikin rayuwarsa shine bacci da wofantar da rayuwa. Ya ce fa hadha khairun lahu, fa hadha almautu khairun lahu, ko lafari maka wancan kai ce wannan mutumin gare ya mutu, gara ce ya mutu ya dan shekara 20 ko 15 ko 17 da karai shekara 60 70 baka yaban da yake. So da ka zama al'amarin lokaci yana da matukar muhimmanci. Ramadan kwanaki 30 din nan ma'aduda su koya mana ya za a yi mai istighlal lokacin mu a gaba dayan sauran shekarun mu, da ka ba ga magabata suna istighlal lokaci ba dan karam ba. Akwai wanda yake yana tafe da littafi yana karantawa kan titi, akwai wanda yake yana ban daki kamar al-Imamu Ibn Abi Hatim da baban shi Abu Hatim yana ban daki yana wanka ko yana wani abu, dan yana tsaye a bakin kofa yana cigaba da karanta bayan hadisi. Al-Imamu Nawawi yana yakan yi bacci ne ma a zaune, bai samu wuri ya kwanta saboda tsoron kada ya cinye lokacin. Ta haka kaji Allah yana yabansa da cewa kanu qalilan minal layli ma yahja'u, kaji yana cewa ta zafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, kaji Allah yana umarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, duk waɗannan hanyoyi ne na istighlalin lokaci. Kuma kamar yadda muka sani jama'a, hatta duniya mutum baya samun ta in ya zama ko da yaushe ɓata lokacin shi kawai, in ya zama ɗan zaman fira da ɗan zaman anguwa da ɗan bacci tun farkon dare har ƙarshensa, duk wanda ka gan shi da wani abu a duniya ilimin boko ko sana'a ko kasuwanci ko gogewa ko siyasa sai da extending lokutan aiki ya karanta lokutan hutu da lokutan bacci Habawashi yana cewa yaro bata hankalin dare kai suna haka Bawashi yake cewa bata hankalin dare kai suna so da kana wa kaina nasiha da sauran masu saurare cewa mu zama masu daukan al'amarin lokaci da muhimmanci ya daga cikin wasa da lokaci da ma shine kaga hata sallah ba mu iya zuwa kan lokaci wanda sai an kira sallah an tuna mana kenan har sai an tada iqama ko an bada lokaci ayi nafila amma duk ba za mu zo ba sai ana sai an gama masu tsayi musamman idan isha ce ko asubahi sai an tafi an yi an dau wani zango to in kaga mutum baya iya zuwa sallah akan lokaci to abu na farko da zaka tsoratar masa shine rashin sanin darajar lokacinsa to balat na kuma sauran abubuwa na rayuwa har ma muna da wani abu da ake cewa African time wanda shi wanda wata nazariya ce wani culture ne namu mu kadai wato culture na wanda ba san darajar rayuwa ba Allah ka yafi mana Allah ka sa mu gyara abu na biyu da nake sunan taliki akan sa shine dangane da batun iblis ya kan iblis a wannan rayuwa ta mu Allah ya bayyana mana matsananciyar gabar da iblis yake da mu wanda yake ta gado ce tun tsakaninsa da baban annabi Adam kuma Allah ya mana tankiya akan cewa makiyi ne kuma sai Allah ya ce fattahuhu aduwa kuma ku rike shi maki ya sha alwashin sai ya halakar da mu mu ko mu sha alwashin sai mun tsira sai mun kunyata shi al-imamu ibn kathir yake cewa kaga shi mutum mai kiyayya sai aka ce kai kokari ka mai da shi masoyi kamar da Allah yake faɗa cewa idfa billati hi ahsan ko fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyul hamid shi mutum idan yana da gaba da kai aka ce kai kokari ka masa alkhairi kai masa kyakkyawa dan ya zama masoyinka amma shi shedan addini da aka ambaci al'amarin sa ba wanda aka ce kai kokari ka kalme da shi masoyi ba yadda za ka zama masoyinka saboda gaban shi abadiyya ce azaliya mabniya alal hasad to duk kuma gaban take mabniya alal hasad to ba ta kare ba kullul adawati kad yurja me ne waka yake cewa izalatuha illa adawatu man adaka min hasadi duk wata gaba ana iya sa ran ta gushi ma banda gabar wanda yake kika dan hasada shi kuma shedan ya gwada hasada mabayani ya ga annabi Adam alaihi salam kuma ya gadar da wannan wato hasada ga danginsa ko wa kabiluhu kuma ya imu ko muka gaji kiyayyarsa saboda abinda ya kamata mu yi shine abinda Allah ya ambata mana abinda malai ba mu itlala akan sa Allah ya faɗa cikin araf wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah min ash-shaytan ar-rajim innahu ta cikin abin nan fusla ita ce innahu huwa as-sami'ul 'alim ko ta cikin fusla to imma yanzu ganaka min ash-shaytan ar-rajim ta cikin fusla da ta cikin nahl fa idza qara'ta al-qur'ana fas'il billahi min ash-shaytan ar-rajim da ta cikin suratu ghafir innal ladina yajadiluna fi ayati llahi zuwa ƙarshen aya din da kaza ambace shi kiran mu ake cewa mu nemi tsarin Allah game da gabarsa da kiyayyarsa وقل ربي اني اعوذ بك من همزات الشياطين من زال صلى الله عليه وسلم كل يوم شي نيمان تسري yake daga shedan a wurin shiga bandaki a wurin karatun alqur'ani a wurin zama a wurin fita gida a wurin shiga a wurin sa kaya a wurin cirewa saboda kawal wanda shedan ta yiwa zama hanyoyin shi manafizu na batar da mutane sun yawa saboda haka mu kokari jama'a mu nemi tsarin Allah daga wannan jefaffen bawa wanda aka nesanta shi daga ni'imar Allah da rahamarsa kada ya halakar da mu yadda ya halaka abu na uku da nake so na tike da shi kan na wuce lokacin da aka bani shine jama'a Allah madaukakin sarki yayi ma Ramadana kirari da ayyamun ma'adudati wasu ƴan kwanaki kididdigaggu to ya kamata mu kalli cewa wannan kamar wata izina ne akan cewa ga wani lokaci fa zai zo kafin ka ankara zai wuce yayi kama da lokacin da ake bai wa dalibai na jarabawa da zaran an baka takardar tambayoyi zaka ga time allowed gashi nan awa 1 da rubi ko awa 2 ana nufin duk abin da kake da shi na jakin da fahimta da ta'arif da wani calculation to kai kokari ka zube shi kafin wannan lokacin ba za a baka dama bayan wannan lokacin ba to haka ramadan yake ne ta yi wannan ramadan in ma ka riske shi ta yi shine na ƙarshe kuma dai ba shine na ƙarshe ba akwai wanda dai shine na ƙarshen akwai wanda suka riske na bara yanzu ba sa rayi akwai wanda suka riske na bariya yanzu ba sa rayi haka dai haka ne to haka mu ma za mu shude kamar da suka shude manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin wasu mutane da suka musulunta ɗaya mutuwar shahada ɗaya kuma aka jinkirta mishi riske wani ramadana sai kuma aka nuna wa dalilin dan ubaydillahi su a cikin mafarki sai ya gansu cewa wanda ya riske ramadana din nan ya samu fifikon dauka aljanna fiye da wanda ya mutuwa shahada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta masabai cewa saboda ramadana din nan da yanzu ya riska shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibril ya zo ya ce mini Allah ya ce ayi addu'a na amsa Allah wadaran wanda ramadana ya riske shi da yi aikin da za a gafarta mai a lokacin daga wurare nan da daman maki ko ta ko ina a ce tsiyarka ta kai kwana 30 kwashin tare nan su gushe ba tare da kai wani abin arzikin da zai saka shiga cikin waccan falalar ta rufe kofofin jahannama bude kofofin aljanna al'utaka fi kulli layla a ce ka kasa shiga cikin wannan damar to wannan ya kai a tsine mishi albarka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin saboda ƴan uwa masu albarka mu yi kokari ne istiglalin wannan fursa fursa ce zahabiyya fursa ce ala tabaqin min zahab wanda kanna to awwat a san da kake da lafiyarka kake da damarka kake da abinda zaka iya yi ga ayyuka nan da yawa ko kowa ya dauki wanda yake ganin yana da sahwa a kansa wani ya fi jin dadin ciyarwa wani ya fi jin dadin karatun alqur'ani da halartar majalisu na tafsiri wani ya fi jin dadin qiyamul layli wani ya fi jin dadin tasbihi da istighfari da zaka yi su duka da ka samu falala mafi ganewa amma kar a same ka ba ka yin wani daga cikin su kar kuma a same ka a wurin da ba a so a same ka ko su shedanu da suka kekkiro abubuwa iri daban-daban dan su bata mutane ramadan ramadan cup gashi nan ko ina wasan kullu na matasa sai a kekkiro wata gasa kawai ta shedanci da yan kallo da yan kwallo da yan committee bisu su wuce can ga majalisun tafsir ko ina da series na gidajen TV da series din nan larabawa ne suke su ramadan musalsalatin ramadaniya sun suna nan sun gama shirya su sun saka su akan schedule kawai tasha kaza da nata tasha kaza da nata kai kuma ka zauna kai ta kallon waɗannan abubuwa kana bata lokacinka to yanzu abin ta kai ce har na Hausa akwai ba buƙatar fasara da kuma wanda zai ta bacci kawai ya wuni yana bacci yanda ka san wani mutumin da ke cikin coma ko wanda abin nan tsetse fly ya ci za ya ta bacci ba zai tashi ba sai bayan la'asar haba jama'a ta ina kake tsammanin za ka sami wannan irin falala da ake samu da kuma ruwa da yanzu ta zama mana cikin alamun tashin alkiyama ya da gaskata shi kayan wada ma aka ce ruwa za ta zama gama garin ɗabi'a da har za a dinga alfahari da ita mutum ya ci ya sha a haɗa mishi kayan buɗe baki kala daban-daban makwabtan shi da ƴan masallacinsu da ƴan anguwarsu ko kuma danginshi na ƙauye su kuma suna shan faro-faro wasu ba sa iya shan siga wannan sukari sai dai a dandaka ganyen dankali a jiƙa a sa a cikin kunu kai kuma kana nan a birni kana ta shakatawa abincin ma yayi yawa sai dai a ta zubarwa ana ba karnuka to jama'a wannan mummunar ruwa mu yi kokari mu batta mu saba da ciyarwa mu saba da ɗabi'a ta taimakon junanmu duk wanda ya infaki kan shi yawa wanda kuma ya rowa shi ma kan shi ya cuta ubangiji Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya isar da mu ramadana lami lafiya Allah ya sarar da muka ga mu ganshi har karshen shi lami lafiya. Allah kuma ya taimake mu ayyukan alkhairi wanda za su samu zama cikin yantattu. Godiya ga dukkanin masu ruwa da tsaki akan tabbatar da ganin cewa an yi wannan jalsa mai albarka. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.